Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarki Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Talata 16 ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai.
To Maryam Jeli tunin ministan tsaron Isra'ila ya ce nan ba jima ba za a kawo karshen yakin da Isra'ila ke da kungiyar Hamas amma ya kawar da fitin tsagaita wuta. Yan tawayen hutu sun haɓa makami mai linzami kan wani jirgin ruwa mallakar Amurka ce ne nan. Haka kuma za a ji cewa an zaɓi Lionel Messi a matsayin gwarzon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na FIFA bayan da ya tashi daga Paris Saint-Germain zuwa Inter Miami.
To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a makon da ya gabata ƴan bindiga sun sace mutane da dama tare da kashe wasu a sassan ƙaramar hukumar Buhari da ke Abuja. Wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunansa ya bayyana abin da ya sani akan lamarin.
Eh mutanen da aka kama har aka kashe iyalin ba ma daya bane fiyo aka kashe. Ina kawu shi ma haka similar case ne. Shi ma cikin wanda aka kama an saki wasu daga cikin su cewa su nemi kuɗi na dide kai naira miliyan 20 ko kuma fiye da haka. Su mutanen suna gari amma ƴaƴansu da sauran jama'a suna daji.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. A bangaren rahotanni na musamman da muka fara kawo muku game da cika shekaru 45 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka. Za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Badamasu Babangida. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin tsaka mai wuya wanda ya tattaro ra'ayoyin jama'a 'yan Najeriya akan hukunce-hukuncen da kotun kolin kasar ta yanke game da zaɓukan gwamnonin wasu jihohin Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya da labaran duniya. Jiya Litinin ministan tsaron Isra'ila ya ce nan ba jama'a ba za a kawo karshen yakin da Isra'ila ke da kungiyar Hamas amma ya kawar da batun tsagaita wuta. A wani taron manema labarai jiya Litinin Yoav Gallant ya ce za a kawo karshen yakin da sojojin Isra'ila suke a kudancin Gaza nan ba jama'a ba. Ya ce a baya-bayan nan sojoji suka kawo karshen har-haren da suke kaiwa a ƙasa arewacin Gaza. Gallant ya ce Isra'ila ba za ta iya daina kai harahara a zirin Gaza ba saboda Hamas ba za ta amince ta sake sakin wasu mutanen da ake garkuwa da su ba ba tare da matsin lambar soja ba. Kalaman Gallant na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar Hamas ta sanar da mutuwar 2 daga cikin mutanen da ake garkuwa da su a harin da ta kai a watan Oktoba. A cikin wani faifan bidiyo da kungiyar Hamas ta fitar ranar Litinin, kungiyar ta nuna garwakin mutane 2 da ta ce na daga cikin waɗanda ta yi garkuwa da su. A cikin wata sanarwa ta fitar dauke da hoton bidiyo, Hamas ta ce sojojin Isra'ila ne suka kashe mutanen. Kakakin sojojin Isra'ila Daniel Hagari ya musanta cewa sojojin Isra'ila ne suka haddasa mutuwar. Yan tawayen Houthi sun harba makami mai linzami kan wani jirgin ruwa mallakar Amurka jiya Litinin a kusurar gabar ruwan Yemen a mashigin tekun Aden. Harin na ranar Litinin kan jirgin Gibraltar Eagle ya zo ne kasa da kwana guda bayan da ƴan tawayen Houthi na Yemen suka harba makami mai linzami kan wani jirgin ruwa na Amurka a tekun Bahar Maliya. Daga baya mayakan Houthi sun yi ikirarin kai hari wanda ya ƙara dagula al'amura a yankin bayan harin da Amurka ta kai akan ƴan tawayen. Har-harin kungiyar ƴan tawayen sun harzuka jiragen ruwa na duniya a daidai lokacin da yakin Isra'ila da Hamas ke ci gaba. Yayin da suke kai har-hara kan muhimman hanyar shigar da makamashi daga gabas ta tsakiya zuwa Asiya da kuma jigilar kayayyaki zuwa mashigin Suarez zuwa Turai. Donald Trump shi ne wanda ake hasashen zai lashe zaben fidda ɗan takara a jihar Iowa a daren jiya Litinin bisa sakamakon farko a zaben farko a yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2024. Har yanzu ba a san iyakar tazarin nasararsa ba, yayin da Jeff Kuman shugaban jam'iyyar Republican na Iowa ya faɗa wa The Des Moines Register a ranar Litinin cewa wataƙila zai iya kaiwa tsakar dare kafin a samu shigowar bayanan kowane yanki. magoya bayan tsohon shugaban sun jure wa yanayin sanyi mai tsanani da barazana ga rayuwa domin shiga cikin tarukan da Trump ya makarantu da coci da cibiyoyin al'umma a fadin jihar.
Toma dalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotannin mu. ‘Yan bindiga na ƙara tsananta yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa a yankunan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A makon da ya gabata, ‘yan bindigar sun sace wasu mutane da yawa a garin Kau da ke ƙaramar hukumar Buhari, ciki har da ɗan garin mai garin da amaryarsa. Wasu da suka shaida lamarin sun bayyana abin da ya faru. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A dai makon da ya gabata ne wasu gungun ‘yan bindiga daɗi suka mamaye garin Kau da ke yankin karamar hukumar Buhari a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda suka yi awon gaba da wasu mutane masu yawan gaske da wasu alkaluma ke cewar sun hawar mutum 20. A cikin dai waɗanda aka sace ɗin hadda ɗan mai garin wanda sabon ango ne shaida amaryarsa da wani mutum da iyalansa suka kai guda 10 a ciki hadda ‘ya’yansa na cikinsa guda 5 da kuma matansa. Wanda a halin yanzu suke neman naira miliyan 20 a matsayin kuɗin fansa. Kafin duka wannan kuma, ‘yan bindigar sun kuma yi awon gaba da wani mutum mai suna Alhaji Mansur da yaransa guda 6 dukkaninsu mata, suka kuma bindige ɗaya daga cikin ‘yan matan. Kafin wannan kuma sun bindige ɗaya daga cikin ‘yan uwansa da suka kawo ɗauki tare da ‘yan sanda, inda daga bisani su ma suka sako shi Alhaji Mansur ɗin, suka ce ya je ya nemi musu naira miliyan 60 a matsayin kuɗin fansa. Na yi tattaki zuwa wannan yanki, inda na gana da dukkanin iyalan bangarorin guda 2, amma duk kokarin da nayi sun kisce da ni uffan domin na same su a rikice suna cikin wani irin yanayi na kaduwa. Wannan wani gano ne a wannan yanki da bai samu ambaci sunan shi saboda matakai irin na tsaro.
Eh, mutanen da aka kama har aka kashe iyalin ba ma daya bane, biyu aka kashe saboda da dare ne ya ji motsin mutane a gidan shi. Allah ya taimaka har ya samu matan shi ta kira kanin shi ya je report wajen ƴan sanda. ƴan sanda suka kama hanya da kanin nashi za su je rescue wa'ancan. To a hanyar tafiyar su kenan, bayan sun kusa da gidan sai suka fara jin halbi. Atake aka kashe kanin, aka haye halbi police guda 2, aka sako baban, aka ce zai nemi wai an ce ya nemi miliyan 60 da zai je an shi yaran shi. To cikin yaran ne sai aka ji halbe mai guda, kuma aka tura shi je doki gawa.
To ba wannan kuma sai wanda faru na garin Kau ko shi ma duk
abin. Eh, na Kau shi ma haka similar case ne. Shi ma cikin wanda aka kama an saki wasu daga cikinsu cewa su zo su nemi kuɗi na ji da ya kai naira miliyan 20 ko kuma fiye da haka, da su ma zai su karbi ‘ya’yansu. Su mutanen suna gari amma ‘ya’yansu da sauran jama’a suna daji.
Wannan ita ma wata mazauniyar yankin ne ke wa muryar Amurka ƙarin bayani akan abin da ya faru.
Da ita ne suka zama yara 6. Tsoron Juma'a aka yi rizin ɗin baban ta amma ko aka yi rizin ɗin baban su aka ce ya je ya nemo kuɗi ya je ya nemo ransom ɗin da za su biya ma yaran. So suka ce wai suna son miliyan 10 per head. So tunda su yaran guda 6 ne shi ne suka ce wai su suna son miliyan 60 kuma sun ba da deadline zuwa Friday ɗin nan mai zuwa.
A dai kan wannan batu, hedkwatar rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce tana iya kokarinta domin kubutar da dukkanin waɗanda abin ya shafa. Kakakin 'yan sandan Najeriya ACP Muyiwa Adejobi a wata sanarwa da ya aiko mana ya ce saboda sarkakkiyar wannan lamari dole ne a bi shi a sannu kuma a yi taka tsantsan. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Hassan Maina Kaina, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jiya Litinin, hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Tanzania ta sanar da cewa ƙasar ta janye amincewa ta nabarin jiragen Kenya Airways yin zirga-zirga tsakanin Nairobi birnin ƙasar Kenya da Dar es Salaam cibiyar kasuwancin Tanzania. Tanzania ta ce ta ɗauki wannan mataki ne a matsayin ramuwar gayya kan tawaye haƙƙin da Kenya ta yi wa jirgin saman Air Tanzania don gudanar da jigilar kayayyaki tsakanin ƙasashen biyu. A cikin wata sanarwa ta fitar hukumar kula da sufurin jiragen sama na Tanzania, ta ce ta yanke shawarar soke amincewar da aka bakin airway na yin jigilar passenger tsakanin Nairobi da Dar es Salaam wanda zai fara aiki daga ranar 22 ga wannan wata na Janairun shekarar 2024 hukumar ta ce matakin da Kenya ta dauka na kin amincewa da bukatar Air Tanzania na jigilar kayayyaki ya saba yarjejeniyar fahimtar juna ta 2016 tsakanin kasashen biyu kan harkokin sufurin jiragen sama Kasar China za ta nuna bajinta a yau Talata inda wata babbar tawaga ta Firaministan kasar China Li Qiang ya jagoranta wajen taron shekara-shekara na manyan kasashen duniya a birnin Davos duk da yakin da ake yi a Ukraine da Gaza. Shi ma shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai halarci taron tattalin arzikin na duniya da kansa a karan farko tun bayan da Rasha ta fara mamaye kasar a shekarar 2022. Yana fatan ƙara samun taimako yayin da rikicin ke gidab da cika shekaru biyu. Kip da yana ci gaba da fafata wato fafutuka dangane cewa tallafin kuɗi bai tsaya ba ga kasar Ukraine a lokacin yaki mafi girma a nahiyar Turai tun bayan yakin duniya na biyu yayin da hankalin duniya ya karkata ga yankin gabas ta tsakiya sakamakon fargabar barkewar rikici a Gaza.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla a bangaren rahotanni na musamman da muke kawo muku yayin da sashen Hausa na muryar Amurka zai cika shekaru 45 da kafuwa ranar 21 ga wannan watan na Janairu. Wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari ya yi hira da tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Badamasu Babangida wanda ya bayyana irin rawar da gidan rediyon ke takawa a rayuwar al'umma.
Kuna ayyuka da yawa da jama'ar ƙasa inda duk ake Hausa a Afirka ba Najeriya kaɗai ba ina jin kowa na sauraren ku kuma abubuwan da kuke sawa suna da kyau kwarai da gaske ina muku fatan alheri Allah Ubangiji ya sa ku ci gaba da fadakar da jama'an duniyan nan baki daya Allah kuma ya albarka
to kana da wani sako na musamman ko ga ma'aikatan ma misali
kuna kokari wurin ilmantar da mutane da fadakar da kawunan mutane ga ake abu tafiye na ayyuka yadda abubuwa ke tafiya ga duniya in kun ci gaba da haka falilai hannu za su taimake jama'a kwarai da gaske
ne wanda kake rikewa ko kuma kake tunawa ba za ka manta da sashen Hausa na muryar Amurka
akwai program din ku menene sunan shi bayan an gama labarin duniya haka nan da sauransu saka mai waya ina sha'awar wannan program din kwarai da gaske kuma tana ilmantar da mutane kuna kuma samu opinion na mutane shine kyan abin nan
ran ka dai muka dawo ga al'umma me ya kuma babban sakon ka musamman yan Najeriya
wani musamman ga yan Najeriya an shiga sabuwar shekara bayan ne muku fatan alheri na wannan sabuwar shekara a yi kokari tun da Voice of America ta ba ku hali ku yi amfani da shi ku fadakar da ƙasa ku fadakar da gwamnati ga abubuwa tun da ta ba ku dama kuna iya fadan duk abin da ya kamata wanda kuke zaton in an yi haka zai taimaki ƙasar nan ko zai taimaki al'umman ƙasar nan so dama da ita Voice of America ta ba al'umma al'umma na fata za su yi amfani da wannan dama.
Tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Badamasu Babangida kenan a hirarsa da Mustafa Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Lalle hakikanin gaskiya da yawa daga cikin magoya bayar jam'iyyarmu suna cikin wani irin yanayi na tashin hankali, yanayi na rashin jin daɗi, saboda ganin cewa an yi tsammanin nasara a wannan kotu, amma gurare da yawa abun ya zo sabanin yadda aka yi tunani.
Tun ranar nake faɗa, kuma duk wanda na same shi in har zai tambaye ni me ye matsayin shari'an Kano, na kan ce abin da ya faru bisa doka da hankali da abin da ya wakana, na tabbatar za a mayar wa Abba gida-gida.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Mutane musamman na Najeriya suna bayyana ra'ayoyi masu sabawa juna dangane da hukunce-hukuncen da babbar kotun koli ta yanke kan sharoyi na jihohi takwas masu kalubalantar zaben gwamna da aka yi a watan Maris na shekarar da ta gabata. Waɗannan jihohi guda takwas da aka yanke hukunci a kansu sun hada da Lagos da Kano da Zamfara da Ebonyi da Plateau da Abia da Cross River da kuma jihar Bauchin Yakubu. A takaice, hukunci ya nuna cewa da APC da PDP kowace ta samu kujeru guda uku na gwamna ta rike su gam, yayin da jam'iyyar Labour Party da NNPP kowace ta samu kujera ɗaya ta gwamna ta kama ta rike. Daga cikin hukunce-hukuncen da aka yanke, ba wanda suka janyo hankali kuma suka janyo maganganu kamar na Kano, inda aka tabbatar da Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan Kano a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP, da kuma tabbatar da zaben Dauda Lawan Dare a matsayin gwamnan jihar Zamfara a lamarin jam'iyyar PDP, tare da tabbatar da Caleb Mufwan na jam'iyyar PDP a jihar Plateau. Shima Bala Muhammad an tabbatar da shi a matsayin gwamnan jihar Bauchi a lamarin jam'iyyar PDP. Haka zalika Alex Oti na jam'iyyar Labour shi ma ya rike tasa kujera a can jihar Abia. Suma gwamnonin APC kamar yadda muka faɗa, da yawansu sun yi nasara a wannan zaba da aka yi na Juma'a ɗin nan. Mutane kamar irin su Babajide Sanwo gwamnan Lagos da Francis Nwufuru na APC na jihar Ebonyi da Basi Otu shi ma gwamnan jihar Cross River shi ma na APC ne, dukansu sun rike kujerunsu. Me da ai mutane game da wannan?
Ina na Aminu Yakubu Madaucin Bakori dan jam'iyyar APC. A zaɓuɓɓuka dai an yi su, kuma kotu ta yanke hukunci. So duk wani abu da zai biyo baya ra'ayi ne na kowa. Kotu ta yanke hukunci ta ba waɗanda ta ba. A yadda abubuwan suka taho yau da a ce a zaɓuɓɓukan nan an ba jam'iyyar mu ta APC, da aka fara jin surutai na cewa demokradiyya na cikin haɗari. To amma da yake an ba jam'iyyoyin da aka ba, ba wani abin za mu ce su dame masu fatan alheri. Gurin mu a nan shi ne duk kowa za a aje siyasa a zo a yi ayyuka na cigaban ƙasa, na cigaban jama'a.
Sunana Salihu Bakuru daga garin Matsuru. Hausawa dai suka ce wai shari'a sabanin hankali, musamman ma idan aka yi misali da hukuncin da aka yanke a jihar Kano. Ni a nawa ganin ma cewa za a ba jam'iyyar APC nasara, amma kuma sai ta zamanto hakan bai samu ba. Kuma wannan yanke hukunci da aka yi shi zai sa a samu sahihin demokradiyya a ƙasa ta Najeriya. Kuma wannan ya kamata ya zama izina ga musamman 'yan siyasa da ake amfani da ƙarfi da rashin bin ka'ida ta wajen zaben fitar da gwani da kuma dangwala ƙuri'un kansa. To wannan dai abin da zamu ce shine sai a rungumi kaddaratin daga kotun koli aka yanke wannan shari'ar, daga ita kuma babu wata kotu da za a sake zuwa, sai a haɗu a haɗa kai a yi wa al'ummar ƙasar aiki tukuru, kafin kuma Allah ya nuna mana shekara ta 2027 gare rabo, kuma zai ga shi ma ya samu.
Haka ne, to mun ji ra'ayin waɗannan, to amma me lauyoyi suke faɗa ko kuma suke hanga game da yadda aka gudanar da wannan shari'o'i din? Wannan shine abin da wakilin mu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya ya nemi ya sani, saboda haka ya fita ya gayyato lauyoyi guda biyu, ɗaya ɗan bangaren APC ɗayan kuma na PDP ne, domin su haskaka mana wannan lamari.
Muna tare da lauyoyi guda biyu, barista Tahiru Abdulhamid wanda yake lauya ne na gwamnan jihar Bauchi, Bala Abdulkadir Muhammad, sai kuma barista Yusuf Sallo mutum biyu wanda yake dan jam'iyyar APC ne mai mulki a Najeriya daga jihar Taraba. Farko bari mu fara da barista Tahiru Abdulhamid. Barista Tahiru Abdulhamid, faɗa mana menene za ku ce kan sakamakon shari'ar da aka yanke a kotun koli yanzu?
Generally dai an kamanta gaskiya zahiri.
Yi mana sharhi, ya kuka ji da an yi tunanin cewa akwai zargin da ake gwamnati na neman murɗe 'yan adawa ne wajen wannan shari'ar? In an duba abin da ya faru a wasu jihohin daga kotun sauraron karar zabe zuwa kotun daukaka kara sai ake ji tsoron cewa ba mamaki har ma gwamnatin Najeriya na neman maida kasar bibin jam'iyya ɗaya ne.
Ito, akwai maganganu irin waɗannan da yawa, amma zahirin abinda mutum zai lura shine wannan kotu dai ita ce kotun koli na ƙarshe, wanda kuma shine duk wani adalci inda ake sa ran ƙarshen ta kenan za a kamanta dole. Ko da gwamnati tana da ra'ayi, ana ganin wannan kotun dai ita ma da yake tana daga cikin kaman arm of government ne ita ma mai zaman kanta. Ba zai yiwu a ce kawai sai abinda gwamnatin tarayya take so ne kawai za ta yi mata ba. Tana iya ƙoƙarinta ta tabbatar da adalci, saboda ita ma kotu ne wanda take lura da al'umma, tana kuma yin abubuwan da hankali zai kama. Domin idan suka bar wannan matsayinsu na tabbatar da adalci din, to abubuwa za su taɓarɓare a ƙasa fa da yawa. Lokacin da mutane za su fahimci cewa ba kamanta gaskiyan ake yi ba, to kowa fa zai koma ne ya ce zai ɗauki doka a hannunsa.
Amma wannan barisa Dairu Abdulhamid ya kai ga har kamar a wasu jihohin har zanga-zanga ma aka yi. Sai kai ga wasu manyan malamai ma sun yi kira ga kotun kolin ta yi adalci, wanda ya nuna inda yawa ce kamar irin jihar Bauchi ba kamu nasara ba za ku ce kotun wadda an kusa ba a yi abin da ya dace ba.
To gaskiya ba haka ba ne, ba kawai don kai baka samu nasara ba, kawai sai ka fi kotun cewai ba a yi abin da ya dace ba. Kamata ya yi kai ma ka yi wa kanka adalci, shin menene ya faru kuma me aka aiwatar? Amma kai baka san me ya faru ba, baka san me aka aiwatar ba, kai dai kawai damuwanka a ce kawai kayi nasara. In kayi nasara an yi adalci, in baka yi nasara ba ba yi adalci ba. Yanzu bari maka misali, ni kaman shari'ar mu na Bauchi, wallahi babu wani abu ma da ya taba ta da hankali akan cewa wai ko akwai wani yunkurin da za a kwace mana wannan kujera. Babu wani abu ma ni a wajena mai kama da haka, saboda kwata-kwata a cikin abin da ake korafi a kai, babu wani kwakwaran abin da ma in ana so a ce za a yi wani abu in za a iya dogara da shi har a ce za a yi wani abin da bai dace.
Barisa Yusuf Salo mutum biyu, an ce kamar ku ƴan EPP kun ji tsoro ne cewa za a iya samun fitina, shi yasa kuka bar jihohin adawan nan ba a kwace su ba, me za ka ce kan wannan?
Ato, lallai hakikanin gaskiya da yawa daga cikin magoya bayar jam'iyyarmu suna cikin wani irin yanayi na tashin hankali, yanayi na rashin jin daɗi, saboda ganin cewa an yi tsammanin nasara a wannan kotu, amma gurare da yawa abun ya zo saɓanin yadda aka yi tunani. Amma wannan ba shi ke nuna cewa kuma gwamnati tana da hannu ko ta shirya wata manaƙisa ko wani abu mai kama da wannan ba. Duk wanda ya san yadda ake tafe da mulki a Najeriya, kuma ya san tsarin dokar Najeriya, ya san cewa dokar ƙasa ta raba ayyukan waɗannan bangarorruka guda uku da ake da shi na gwamnati: zartarwa, da kuma bangaren wato shari'a, da kuma bangare na masu yin dokoki kenan. So za a ga cewa dokan ta yi bayani dalla-dalla, abu ne wanda mutane da yawa ba su da fahimtar me dokar Najeriya take kunshe da shi. Sashi na hudu, sashi na biyar, sashi na shida, kowane ɗaya daga cikin wannan sashin ya yi bayani akan kowane ɓangare na gwamnati, me ya kamata su yi, iya ƙarfin da doka ta ba su. A don haka duk mutumin da ya fahimci wannan baya buƙata ya hararo cewa wai gwamnatin APC za ta iya yin wani tasiri, ko za ta iya shiga ta dagula lissafin shari'a ta yanda abin zai zo ya ba su nasara a ƙarshe. Duk wanda yake da tunani mai kyau kuma yake da fahimtar abin da doka ƙasa ta faɗa ba zai saka wannan a cikin ransa ba.
Amma
a
cikin wannan mutum biyu kafin ka yi nisa, ɗazu ka ce akwai jihohin da ko kuma akwai inda ya kamata da kun yi tunanin ya kamata da kun samu nasara. Yi mana misali kamar wace jiha kake magana?
To misali kamar jihar Kano da ake ta rikici, ake ta tattaunawa a kanta. Kaga ai alamu ya nuna mun je kotun farko an ba mu hukunci, mun je kotu na biyu wato kotun ta huka ƙara, nan ma mun yi nasara. So a tunaninmu shi ne kotun koli za ta yi amfani da hujjojin da aka gabatar a ƙaramar kotu na tribuna da kuma kotu na ɗaukaka ƙara, su ɗora akan wannan bisa al'adan kotun koli kamar da saba duk lokacin da aka zartar da abu a kotuna na kasa da ita sau da yawa zaka ga cewa takan zo ne ta duba kawai ta aiwatar ba tare da ta wato tayi reverse koko ta janye wannan hukunci da aka ba na farko ba duk da cewa hakan bai hana ta duba kuma ta ga cewa in akwai bukatan a janye hukuncin da aka bayar na farko amma dai hakikanin gaskiya ya zo mana da ainihin wato bazata kuma kamar yadda na faɗa wato akwai wasu abubuwa da zaka iya dubawa kaga cewa lallai lauyoyinmu da suka tsaya tun daga farko har aka je ga wato kotun koli sun yi kokari sun yi abun bajinta kuma sun yi abun ayaba duk da cewa wannan bai hana a gano wani abu daya biyu haka wanda za a iya cewa inda a ce an yi su wala Allah da ba a kai da labarin ba haka yake ba misali a yau
Barista Yusuf Alau kafin ka je nan bari mu dawo wajen Dahiru Abdulhamid Barista Dahiru Abdulhamid gashi nan shi Yusuf Alau mutum biyu ya ce sun so da sun lashe Kano a gaban ka ka yanke hukuncin nan na Kano me zaka ce kan yadda aka yi shari'ar jihar Kano
to gaskiya shi da ni a wajena yana faɗa ne idan har za a ji gaskiya din kamar yadda yake faɗa bil haqiqa lokacin da aka yi shari'an Kano ina nan a kotu sai da aka yi na Kano kamin aka yi na Bauchi ni dai ba dan Kano bane kuma ban taba bibiyan shari'an su ba tun daga tribunal har court of appeal ban bi shari'an su ba sai da aka zo supreme court suka hadu da na Bauchi a wannan dalili yasa na saurare su ranan da na saurari shari'an Kano tun kamin ayi na Bauchi shi aka fara yi tun ranan ni na yanke hukunci a matsayina na lauya wanda na san doka na san cewa za a kwace wannan kujera ko kuma za a mayar wa shi abba gida-gida da kujeransa kuma na faɗa wa kowa tun ranan nake faɗa kuma duk wanda na same shi in har zai tambaye ni meye matsayin shari'an Kano na kan ce abin da ya faru bisa doka da hankali da abin da ya wakana na tabbatar za a mayar wa abba gida-gida
yi mana bayanin menene ka lura da shi yasa ka tsaya wa kawana
madalla to wannan shine shimfidar wannan tattaunawa game da sharawoyin da kotun kolin Najeriya ta yanke dangane da sharawoyin gwamnonin jihohi daban-daban a Najeriya in Allah ya kama rana wato za mu zo mu ci gaba mu ji me yasa aka daga ko kuma aka dauka shari'a abba gida-gida har sau tara kafin kotun kolin ta zo ta yanke wannan hukuncin yanzu ne za mu ja aya kuma mu yi godiya ga su bakin namu barista Dahiru Abdulhamid da kuma barista Yusuf Sallau sannan musamman da shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya amma da jinsu ne Ali Mustafa Sakuta a Washington huta lafiya
to madalla a gaida Aliyu Mustafa Sakuto yanzu kuma ga wannan sakon
lalle hakika shekara kwana ce
a ranar 21 ga watan janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa
shekaru 45
shekaru 45 kenan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC
kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaitawa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare
mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayenmu
zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam
da kuma dandalin yan jarida
lokutan muna nan ba su canja ba
haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba
zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA
haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na internet tare da sabbin shafuka na duniyar Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na na ji na gani da ke kawo muku faruwa al'amura kai tsaye a duk fadin duniya
sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni
ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatun ku shine muradin mu
kuma dalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
to a takaice an ji cewa jiya Litinin ministan tsaron Isra'ila ya ce nan ba da jima ba za a kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ke da kungiyar Hamas amma ya kawar da batun tsagaita buɗe wuta 'Yan tawayen Houthi sun harba makami mai linzami kan wani jirgin ruwan mallakar Amurka je Litinin a kusur gabar ruwan Yemen a mashigin tekun Aden. Haka kuma an ji cewa Donald Trump shine wanda ake hasashen zai lashe zaben fitar ɗan takara a jihar Iowa a daren jiya Litinin bisa sakamakon farko.
To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawaye wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan Makeban ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.